Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, yau Litinin 16 ga watan Mayun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Ukraine ta ce yau Litinin dakarunta sun fatattake sojojin Rasha da ke yankin Kharkiv a wani farmakin da suka kai musu, wanda ya baiwa sojojin na Ukraine damar isa kan iyakar Rasha. A yau Litinin ne yake sa ran babban jami'in diplomasiyar kasar Iran zai ziyarci kasar hadaddiyar daular Larabawa, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran din. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin Abu Dhabi, inda ya bi sahun manyan tawagar Amurka karkashin jagorancin mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris don jajantawa iyalan marigayi shugaban hadaddiyar daular Larabawa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa masana dokokin kasa da masu shari'i kan harkokin siyasar Najeriya sun fara muhawara game da batun janye takara da wasu ministocin shugaba Muhammadu Buhari suka yi, da kuma sai hancin komawa ko wato komawa su ci gaba da rike makamansu.
Ita wannan takarda ta janyewa daga aiki ko kuma sauka daga aiki ko resignation ake cewa da Turanci, ko shine sai idan ta je hannun shi wanda aka nufa da a bashi sanarwa cewa an sauka daga aiki.
A jamhuriyar Nijar kuwa, duk da ƙarin wakilci da mata suke ci gaba da samu a majalisar dokokin ƙasar, har yanzu matan na fuskantar wata matsala.
Matan ma maimakon su zamanto mata ne wanda za su mai al'umma aiki, suka zama mata ne wanda sun zo rakiya ne, sun zo kallo ne, sun zo in an ce sisi ne, an ce su bari ne, shine abin da ake ci.
Za mu leƙa ƙasar Kamaru, inda ake ta cece kuce bayan da hukumomin ƙasar suka soke wata doka da ta haramta wa 'yan mata masu juna biyu zuwa makaranta. Duk muna tafa da waɗannan rahotanni da kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam, har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Ukraine ta ce yau Litinin dakarunta sun fatattaki sojojin Rasha da ke yankin Kharkiv a wani farmakin da suka kai musu, wanda ya bai wa sojojin na Ukraine damar isa kan iyakar Rasha. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta buga wani faifan bidiyo da ke nuna abin da ta ce sojojinta ne akan iyakar, inda wani soja ya shaida wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan, nan take dai, babu wani tabbaci game da wannan lamarin. Bayan dakile dannawa gaba da Rasha ke yi a birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, sojojin Ukraine sun sake kama wani yankin ƙasa a wurin, tare da neman fatattakar Rasha daga wurin da suke ja daga Izium, a daidai lokacin da take mayar da hankali kan yankin gabashin Donbas. Rasha ta yi hankoron kama Kyiv, Kharkiv da Odessa, sannan akalla yankunan Donetsk da Luhansk, inji mai ba da shawara ga Zelensky, Mykhailo Polidyak, a yau Litinin a kafar Twitter. Ya kara da cewa yanzu sojojin Rasha sun mayar da hankali a yankin Luhansk saboda rashin sojoji. A yau Litinin ne ake sa ran babban jami'in diplomasiyar kasar Iran zai ziyarci kasar hadaddiyar daular Larabawa, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran. Yana mai maraba da nadin Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a matsayin shugaban kasar ta yankin Gulf a makon jiya. Ministan harkokin wajen Hussein Amir Abdullahin yana shirin tafiya hadaddiyar daular Larabawa a yau, abinda Said Khatib Zadi ya shaidawa wani taron manema labarai na mako-mako ta kafar talabijin kenan. Kafofin yada labaran gwamnatin kasar Iran sun bayyana cewa Amir Abdullahin ya bar birnin Tehran ne domin yin ta'aziyar marigayi shugaban kasar Sheikh Khalifa bin Zayed da ya rasu a ranar Juma'a. Ziyarar ta Amir Abdullahin ita ce ziyara mafi girma da wani jami'in Iran ya kai a yankin Gulf, tun bayan da kungiyar Houthi mai alaka da Iran ta Yemen ta kaddamar da wani mummunan hari kan hadaddiyar daular Larabawa a watan Janairu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hanifa za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A Najeriya masana dokokin kasa da masu sharhi kan harkokin siyasa a kasar sun fara muhawara game da batun janye takara da wasu ministocin shugaba Muhammadu Buhari suka yi da kuma sai hancin komawa su ci gaba da rike mukaman su duk da cewa an hangi fuskokin su a wurin liyafar bankwana da shugaba Buhari ya shirya ministocin da suke neman takara a matakai daban-daban. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kuri da karin bayani.
Kwana guda bayan umarnin sauka daga mukamai ga waɗanda ke muradin tsayawa zabe a cikin ministocin nasa ranar Laraba da ta gabata, shugaba Buhari ya kuma shirya musu liyafar bankwana a fadar sa dake Abuja. Wanda ke ministan shari'a Abubakar Malam San da takwaransa na kwadago Chris Engiye sun halarci liyafar da hakan ke nuna cewa sun shiga jerin masu sha'awa tsayawa zabe. Amma daga bisani ministocin biyu sun sanar da janyewarsu daga neman takara. Wannan mataki ya haifar da ayoyin tambaya game da makomar mukamansu, inda 'yan Najeriya musamman masana dokokin ƙasa da mashahanta a fagen demokradiyya ke tafka muhawara. Femi Falana mai lambar aikin lauya ta San na mai ra'ayin cewa tunda ministocin biyu sun fita daga ofis, tilas ne sai shugaba Buhari ya sake mika sunayensu ga majalisar dattawa domin tantancewa kafin su iya komawa bakin aiki. To amma Professor Nasir Adamu Aliyu shi ma mai lambar aikin lauya ta San ya yi tsokaci game da batun sauka daga aiki.
Ita wannan takarda ta janyewa daga aiki ko kuma sauka daga aiki ko resignation ake cewa da Turanci ko shine sai idan ta je hannun shi wanda aka nufa da a bashi sanarwar cewa an sauka daga aiki ko kuma wani wakilinsa da ya umarta yace a bawa. Na sai ka zo kuma ka da kan wanzuwar abubuwa. Gaskiya ne sun mika takardar. In ka kalli tsarin mulki, kalmar da ya amfani da ita sashi 306 sakin layi na 2 subsection 2 kenan, cewa idan aka receive muddin ka ni ka aka karba in ji taji hannun wanda ya toshi kenan kafin ka sake koma kan mulki na sai da sake nadaka. Da shi sakataren gwamnati da shi Buhari shugaban kasa su ne yanzu kuma ke hannun su. In har sun san ya kai to ba wani abu ne, da san sun sai sake mai da shi majalisa kullum sai sake zuwa screening a mai da shi daidai. Saboda wannan shi ne kaida, domin abin da alkawari za ka kare kundin tsarin mulki. Doka muke magana in har ya danka ya bayar kamar yadda in ka duba nan sashi na 306 sashi layi na 2 ya fitar daga ofis gaskiya duk wani abu da za a yi kuma an saba wa doka.
Shi ma dai Malam Kabiru Sa'idu Sufi da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a kwalejin Shara fagen shiga jami'a ta Kano na cewa
ta fuskar siyasa abu ɗaya ne zai iya warware wannan abin da ake ciki. Wato shine aka samu sahihin bayani daga fadar shugaban kasa cewa bai mika takardar barin aiki ba. Wannan shine zai sa dukkanin wani dambarwa da ta biyo baya to ta lafa ko dambarwar siyasa ko kuma ta masana su wato bangaren shari'a ko kuma duk masu kalubalantar cewa ba shi da damar ya dawo aiki bayan ya bari din. Amma idan har ya bayar din kuma aka samu tabbacin ya bayar ko wani da wani abu aka yi masa ko na wato daga kafa ko kuma karba aka yi to wannan shine kuma za a sake komawa kan wannan batu a su ci gaba da tattauna shi da cece kuce da kuma dambarwar da yake akai. Amma halin yanzu mai kawo karshen wannan shine fadar shugaban kasa din, ita za ta tabbatar ko da ya mika ko kuma bai mika ba.
Hakan dai na ƙara nana ta muhimmancin bukatar da ke akwai ga fadar shugaban kasa ta fayyace al'amura domin ƴan kasa su samu waraka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hanifa da ƙarshen labaran duniyar.
Jirgin kasuwanci na farko a cikin shekaru 6 ya tashi daga babban birnin ƙasar Yemen da ke hannun 'yan tawaye a yau Litinin. A cewar jami'ai, wanda hakan wani bangare ne na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yakin basasar kasar. Jirgin na kamfanin Yemen Airways mai dauke da fasinjoji 151 ya nufi Amman, babban birnin kasar Jordan. Kamar yadda kafafen yada labarai na 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka bayyana. Tun da farko dai jirgin ya isa birnin sana ne daga birnin Aden mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar domin daukar fasinjojin. A lokacin saukarsa an yi marhabin da bikin da ake kira gaisuwar ruwa. A cewar wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labaran kasar ya buga a kan layi,
Ofishin yada labarai na Houthi ya ce ana sa ran dawowar jirgin a Sana daga Amman nan gaba da yammacin yau dinnan Litinin. Tafiyar jirgin wani bangare ne na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Majalisar Dinkin Duniya ta kulla na tsawon kwanaki 60 da gwamnati da kasashen duniya suka amince da ita da kuma yan tawayen Houthi wadda aka cimma a watan jiya. Tsagaita wutar wadda ta fara aiki a ranar 2 ga watan Afrilu ita ce tsagaita buɗe wuta a kasar ta Yemen na farko cikin shekaru 6.
Kimanin mata 50 ne ke wakilcin al'ummar Niger a majalisar dokoki mai kujeru.
Tarfatan za a mana afuwa a kuma gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata 'yan majalisar dokoki ta bayyana damuwa dangane da rashin ganin wani hudbasa daga wajen mata 'yan majalisa. Ta yi da al'amuran kasar za ta wato al'ummar kasar za ta amfana da wakilcin mata a majalisa fiye da abin da aka saba gani a shekarun baya. Saboda haka ta buƙaci takwarorinta da su farka daga bacci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan ilimin sakandare Pauline Nalova-Lyonga ce ta bayyana haka cikin wata sanarwa da aka karanto a rediyo da gidan talabijin kuma aka wallafa a shafukan sada zumunta. Yaya mata da dama sun kasance tsawon shekara da shekaru cikin mummunar hali sakamakon wariya da kyama da tsangwama daga jama'a. Wannan matakin ya janyo cece-kuce amma tsakanin 'yan Kamaru. Wasu na cewa janye matakin zai ci gaba da gurɓata tarbiyyar yaran mata. A nufin su hakan zai baiwa wasu matan ƙwarin gwiwa wajen lalacewa. Malama Zainab malamar makaranta ce a Yaounde.
Gaskiya ne ba na goyon bayan sabon dokan da minista ta dawo da shi. Domin makaranta waje ne da ake karantar da tarbiyya. Yanzu barin masu ɗauke da juna biyu yara kuma zuwa wannan wajen wani tarbiyya kenan za ba wa 'yan baya. Wannan gaskiya bai yi ba, kamar ƙarfafawa yara gwiwa ne a kan su ci gaba da yin fasikanci a ƙabdoron ƙasa. Ni gaskiya ban amince da wannan ba.
Wayansu kuma sun yi maraba da janye matakin saboda yin haka ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa in ji su, yayin da yake hana ya mace samun ilimi wanda shine ginshikin rayuwa. Alhaji Muhammadu Jafaru na daga cikin masu ƙoƙari wajen ilimantar da 'ya'yan mata yace yana goyon bayan wannan dokar 100%.
Wannan doka da minista ta aiwatar ina nan 100% da shi. Domin kaga shi hanyar ilimi daban, hanya kuma na abin nan na juna biyu wanda muke take dauki da shi daban. Ba don komai ba, domin shi ilimi dole ne kuma wajibi ne akan dukkan wani dan adam da ya kokari ya tsaya da shi. Domin in babu ilimi ba mutum, in kuma ba mutum to rayuwa kuma babu. To saboda haka ni ina nan 100% da wannan doka da minista ta yi.
Ita dokar dai an samar da ita ne a shekarar 1980 saboda yaƙi da rashin tarbiyya, inda yawanci ake zargin iyaye da sakaci. An samo ta ne a wancan lokacin da nufin razana 'yan makaranta da kuma taimakawa iyaye wajen tarbiyyar yaransu. Ministan ilimin sakandare ta ce bayan an ɗage dokar za a mai gurbinta da sabbin dokoki, inda ta ce ɗaliba da aka gane tana da juna biyu ta ci gaba da ayyukan makaranta har zuwa mako na 26 na ciki. Daga lokacin dai za ta iya nema a sanya ta hutun haihuwa. A baiwa ɗalibar kuma izinin ci gaba da karatun bayan haihuwa gwargwadon yanayin kiwon lafiya, aiki, shekaru ko horo. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To, da fatan za a mana afuwa dangane da tangaɗar na'ura da muke ta fuskanta. Wannan rahoto da aka saurara ya shafi wato wata doka ce da hukumomin Kamaru suka janye dangane da wato wacce ta hana 'yan mata masu juna biyu zuwa makaranta a ƙasar. Yanzu bari mu koma kan jamhuriyar Nijar, inda majalisa wato wata 'yan majalisa ta bayyana damuwa dangane da rashin ganin wani hoɓɓasa daga wajen mata 'yan majalisa, ta yadda al'ummar ƙasar za ta amfana da wakilcin mata a majalisa fiye da abin da aka saba gani a shekarun baya. Saboda haka ta buƙaci takwarorinta da su farka daga bacci. Wakilin muryar Amurka Yemi Suleiman Muni Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Kimanin mata 50 ne ke wakilcin al'ummar Nijar a majalisar dokoki mai kujeru 166. Adadin da ke nunin an samu ci gaba sosai idan aka kwatanta matsayin wakilcin mata a majalisun da suka shuɗe. Wannan ya biyo bayan dokar da gwamnatin ƙasar ta kafa, wato Laluwa Sulukota, da ke tilastawa jam'iyyun siyasa ware kashi 30 daga cikin 100 na yawan mukaman siyasa ta hanyar zaɓe domin jinsin mata, ta yadda za su samu ƙarfin bakin faɗa a jiya a majalisar. Sai dai da alama har yanzu ana nan gidan jiya, kamar yadda 'yar majalisar dokokin ƙasa Honorable Nana Jubi Haruna Mati ta bayyana.
Ita kota ɗin ba wani irin tsari da ta azana a tantance, a tace, a rairaye, a ɗauko wanda ya kamata a ɗauko a aza wurin da ya kamata a aza shi don da al'umma ta ƙaru. Kawai an yi abubuwa ne na tsarin siyasa irin ya kamata a yi an dai yi. Ina tabbatar muku da cewa wai ba irin ana hana mu ne ko ana a'a. Matan ma maimakin su zamanto mata ne wanda za su ma al'umma aiki, suka zama mata ne wanda sun zo rakiya ne, sun zo kallo ne, sun zo in an ce su yi su yi ne, an ce su bari ne, shine abin da ake ciki insha Allah.
A zahiri menene yake kawo cikas ko kuma yake hanawa ku mata 'yan majalisa ku yi aikin da wanda ainihi shine jama'a suka turo ku?
Ina mugun mamakin lokacin da alal misali dan siyasa zai zuwa neman ƙuri'u a karkara ko ko irin a gundumomi kamar yadda muke yi kullum. Ina mamakin ya aka yi al'umma mu ba ta tambaye shi mi za ka mana, ina program ɗinka na siyasa wanda a ce tsawon shekara 5 ɗin nan lokaci kaza zaka kaza, lokaci kaza zaka kaza, lokaci.
To, ko ta wace hanya wakilcin mata a majalisar dokokin ƙasa zai amfani talakan Nijar?
Macen da zata shugabancin al'umma ko zata sa bakinta cikin rayuwar al'umma, irin a ce miliyan 20 da wani abu, wallahi ya kamata a ce ta san kanta. Amma ka diba ka gani ya zamanto kowa shi in ya tashi leader ne, kowa in ya tashi malami ne, ko wannan ba za ta kai mu ko ina. Ina kyautu zaton cewa abokaina da muke aiki da su da adalcin da zamu ga yamma al'umma gaskiya dangance abun da ke faruwa, saboda in har zamu ci gaba muna boyewa su wa'anda suke ganin zamu yi musu aikin ba zai yiwu ba, kuma sai su ga cewa bamu zo muka yi aikin ba.
Kashi 52 daga cikin 100 na al'ummar Nijar mai yawan mutane miliyan 24 duk mata ne. Dalili kenan hukumomin kasar suka dage akan maganar mutunta dokar Laluwa Sulukota wace ta yi tanadin kason musamman domin jinsin mata, matakin da ya ba su damar samun kujeru 50 a majalisar dokokin ƙasa a zaben 2021 a ci gaba da neman hanyoyin kare muradun mata. Abinda wasu ke ganin lokaci yayi da za a yi waiwaye don tantance sakamakon da tsarin ya samar shekara guda bayan kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarshen tattaunawa wanda muka yi da babban sakatare a hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha na ƙasa, wato MBTE, Professor Idris Bugaji, game da ayyukan hukuma da kuma shawarwari ga iyaye da kuma ɗalibai. Na koyon ilimin kimiyya da fasaha a maimakon dogaro da ilimin jami'a. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun tattauna ne da Professor Idris Bagaji inda kuma yake jawabi game da hanyoyin inganta ilimin kimiyya da fasaha a Najeriya, musamman ma dai a kwalejojin kimiyya da fasaha. A shirin namu na yau kuma na ƙarshe, tare da bakon namu za ku ji ƙarshen shawarwari da yake bayarwa na inganta ilimin kimiyya da fasaha a ƙasar, kamar yadda yake a wasu ƙasashe da suka ci gaba. Professor, bismillah. To, kwanakin baya akwai wani bawan Allah da aka nuno yana ƙirƙire a jihar Bauchi. Ban sani ba ko kun tuntuɓe shi ko kuma kuna da alaka da shi, in akwai wani taimako za a ba irin waɗannan mutane.
Akwai wani bawan Allah, wani dattijo da ya fito da na'ura mai fitar da wato makamashi daga ruwa. To, mun tura a yi bincike. Binciken dai da muke yi yanzu, wato akwai wata, in ka duba kwalban nan da yake ɗagawa, akwai wani ɗan abu hwari-hwari a can ƙasa. Muna tsammanin calcium carbide. Shi kuma calcium carbide dama in ka haɗa shi da ruwa zai baka acetylene. Acetylene kuma in ya haɗu da iska mai kyau, to zai baka blue flame, wato wuta mai zahi. Kamar yadda aka nuno a wannan fasaha ce mai muhimmanci mai kyau. Kuma muna nazari, mun tura dan muna da zonal office a Bauchi, suna tattaunawa da shi yadda za a fitar da inganta wannan fasaha da ya fitar. Dama can wato akwai wannan fasahar da ake amfani da ita, masu weldan nan ta gefen hanya sukan danyi, zaka ga in sun gama sai su watsar da wani abu mai kama da horar ƙasa. To wannan wato conversion ne na calcium carbide, in ka hada shi da ruwa zai baka acetylene da calcium hydroxide. Calcium hydroxide shine yake wannan farin. To wannan shi dai ne abinda muke hasashe, amma ana cewa ana tattaunawa da shi domin a tabbatar. Wasu suna cewa ai aljannu ne suke aiki da shi, ba rahane bane ba wallahi. Fasaha ce wadda dama can akwai ta, amma mutane ba su fito da ita ba, domin a rika fitar da makamashi na gas na dafa abinci. To wannan zai kawo sauki ga jama'a da yawa. Kuma muna duba safety. Menene safety? Wato tabbatar da cewa komai zai tafi daidai, domin acetylene gas ne mai dan hadari kadan, saboda haka dole sai an bi a hankali wajen aiki da shi, wajen dafe-dafe. So waɗannan hanyoyi ne dai da yawa ga sunan. Kuma duk wanda ke da fasaha, muna son da Allah ya zo MBTE. Mu ba ruwan mu da sai kana da degree ko kana ma da wani certificate. In dai kana da sana'a hannu, ko da a Jamaica iya, ka zo wajen mu, zamu zauna da kai mu ga yadda zamu inganta maka wannan sana'a. A yanzu mun kirkiro desk officer akan research and development a nan MBTE. Aikin sa kenan, duk mai wata fasaha ya zo da ita. Akwai yaro da ya kirkiro wani drone, yaro ne wanda diploma yake yi yanzu a nan Kaduna. Muna nan mun zauna da shi, zai fitar da model wanda za a gwada shi a tabbatar yana yi, kannan sai mu ga ya za a inganta shi. So waɗannan hanyoyi ne muna kira ga sauran matasa 'yan Najeriya, ma duk wani wanda ke da al'amari na kirkire-kirkire, to ya zo MBTE. Dan nan ne cibiyar inganta sana'a hannu. Kuma in Allah ya yarda, za mu yi gwargwadon abin da za mu iya yi, mu tallafa mashi, mu tabbatar ma ya yi rijista na wannan abin a patent. Dan yawancin mutanenmu da yawa ba sa yin registration da patent. Sai ka fitar da sabuwar fasaha, sai kawai ka zamana kowa ya zo ya gani, ya kwashe ma abin, ya je ya inganta shi wani wuri. Amma da za ka zo nan, sai mu kai ka inda za a yi ma rijista na patent da sunan duk wata hukuma ko kuma ice company da yake son ya amfani da wannan fasaha, to sai ya biya ka abin da ake cewa royalty, wani dan abin da tallafi, wanda yawan abin da aka yi gwargwadon abin da za a baka. To wannan muna kira ga jama'a, duk mai irin wannan fasaha ya zo MBTE Kaduna, insha Allah za a taimaka.
Kaman wasu za su ce suna so su kafa makarantu na kimiyya nan ko kuwa da sana'o'i, wani hanya za su bi domin samun amincewa?
To yanzu dai, yadda na shigo shekarar da ta wuce, mun kafa wato sashi na musamman domin rijistar sababbin makarantu, dan da bai da cin gashin kansa. Muna da department guda ɗaya aikin take nan, wato domin yana da muhimmanci musamman arewa an watsar da wannan abu. Yanzu ka duba private polytechnics da muke da su, wajen kishi uku cikin hudu duk da suke kai, wanda ma ke arewa su kai ɗaya bisa hudu ba. Saboda kai, muna kira ga masu hannu da shuni a arewa, don Allah ku zo a ba ku rijista, ku je ku fara karatu, koyar da karatun sana'a hannu, fannin diploma da fannin skills, yadda za ku taimaka matasan arewa. Ga sunan Bridget, ba karatu ba aiki, ko sun yi digiri din ba aiki su dawo nan wurin su ƙara koyon sana'a hannu yanda za su samu aiki a kamfanoni ba kawai a Najeriya ba kamfanonin kasashen duniya dan duniya yanzu duka tare da akan abinda hannu zai iya yi saboda haka a mai da hankali wajen ba matasan wannan wato ilimi yanda za su izo har kasashen waje yanzu Ingila tana neman direbobi na manyan motoci 5,000 dalilin covid din nan da ya faru to mun fitar da sabo da tsari NOS wanda za a yi training ko kuma a yi musu gwaji a ba su takardar shaida na cewa sun iya domin su je kasashen Turai ba kawai Ingila ba har Canada har America har sauran kasashen duniya suna bukatar waɗannan wato masu fasaha saboda kai yana da muhimmanci don Allah masu hannu da shi su zo mu ba su register kuma tsarin yanzu an kawo sauki a kansa wato ba kashe kuɗi da yawa kamar yanda yake da shi da an dan sassauka abubuwan yanda mutane za su iya samu su zo su kafa waɗannan makarantu domin a inganta ilimi musamman a arewacin Najeriya.
To masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Professor Idris Bogaji da kuma jami'a da ta hada shirin Julie Leather Crusher naku Babin Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani mako.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce wai shin yaushe zaren tsaron Najeriya zai kulle ne? Sai mun fara dariya sakamakon samun sauƙin matsalar tsaro. Kwatsam kuma sai mu fashe da kuka sakamakon dawowar matsalar. Ya Allah ka kyauta kuma ka kawo mana mafita amen. Shi kuma Comrade Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Zan yi amfani da wannan dama domin jan hankalin al'ummar Najeriya game da zaben da ke tafe. Ya kamata mu zabi cancanta ba jam'iyya ba domin tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga. Yace haba shugaban Niger Bazam haramtawa ministocin ka ƙarin aure domin takaita haihuwa da kai samsam bai dace ba domin Allah ya ce ku yi aure ku hayayyafa. Shima Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayi yunkurin da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ke yi na haramtawa ministocin sa yawan haihuwa barkatai hakan ba shi bane haramta musu yawan tafiye-tafiye da wawura dukiyar jama'a shine ya kamata yayi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon VOA Hausa zanga-zangar da wasu ɗaliban jami'a suka gudanar a Ibadan akan yajin aikin kungiyar ASU ba komai yasa suka yi hakan ba illa tura ce ta kai su bango akan zaman gida da suke yi babu gaira babu dalili a don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da kungiyar ASU da su dubi halin da ɗaliban jami'o'in ƙasar suke ciki su sasanta tsakaninsu. Sako daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Maryama Miru autar mata Wacakal daga jihar Yobe.
To kafin mu karkare shirin ga Hanifa ta dawo da labarai a takaice.
A yau Litinin Ukraine ta ce dakarunta sun fatattaki sojojin Rasha da ke yankin Kharkiv a wani farmakin da suka kai musu wanda ya baiwa sojojin na Ukraine daman isa kan iyakar Rasha. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta buga wani faifan bidiyo da ke nuna abin da ta ce sojojinta ne a kan iyakar inda wani soja ya shaida wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan take dai babu wani tabbaci game da wannan al'amari. Sannan a yau Litinin ne ake sa ran babban jami'an diplomasiyyar kasar Iran zai ziyarci kasar hadaddiyar daular Larabawa inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran. Yana mai maraba da nadin Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a matsayin shugaban kasar ta yankin Gulf a makon jiya. Ministan harkokin wajen Hussein Amir Abdullahi yana shirin tafiya hadaddiyar daular Larabawa a yau abinda Said Katib Zadi ya shaida wani taron manema labarai na mako-mako ta kafar talabijin kenan.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta tayani gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injin namu Patrick. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare, idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.